domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkinmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai shiga kundin tarihin yanda lamura suke ne a can baya da yanda suka tabarbare a halin yanzu, musamman ma ta fuskar tsaro a yankin Arewa. Gabanin nan za mu ji matsayin Dr. Ahmad Abubakar Gumi, wanda kan zaga wani lokacin har da samun ganawa da masu satar mutane a maɓoyarsu a dazuka. Masu sharhi na cewa har dai za a samu maslaha sai kowa ya ba da tasu gudunmawar, kama daga sarakuna, ma'aikatan gwamnati, masunta, maharba da duk masu wata fasaha samar da jituwa tsakanin jama'a.
Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwamban tsiya.
Wakiliyar muryar Amurka Hauwa Umar ta zanta da Dr. Ahmad Gumi kan abin da yake ganin zai rage wannan fitinar.
Tun da ne ba dauki hanyar ganin matsalolin da za su fuskance mu ba. Ina iya tunawa 2008 shugaban Central Bank na lokacin nan ya zo na Arewa House. Ya lura kuɗin da ke shigowa Arewa in haɗa shi da kudu ƙwarai kaɗan ne. Kuma ga talauci ya addabi Arewa, ya ce wannan talaucin da ke addaban Arewa fa tun lokacin ne, ce zai zama matsalar tsaro, zai kawo matsalar tsaro a Arewa. To kinga 2008 to zuwa yanzu ai kuma abin da ya faru kenan, ba wani abu bane gaskiya. Talauci, jahilci da kuma zalunci suka haɗu shine suka yi wannan abin da muke gani.
Duk da cewa duk gabaɗaya ƙasar ake fuskantar rashin tsaron nan, amma tamkar ya fi yawa a nan arewacin Najeriya. Shin ta ina aka gaza?
Inda aka gaza abubuwan nan uku da na faɗa. Inde akwai talauci kin ga ba karatu, akwai jahilci, akwai jahilci to kuma bawu ya cuci mutane. Mu namu nan kashi biyu ne, akwai na tsananin addini shine na Boko Haram. Wannan tsananin addini haifar da shi sai ya samu turba wanda zai yaduwa. Shi kuma wanda muke samu na dajukan Arewa maso yamma da kai Arewa ta gaza ta tsakiya ma na makiyaya, wayansu daga cikin makiyaya, domin mun yi dirasa mun ga cewa bai fi in yayi yawa daya cikin 100 ne maki wannan abu. Kuma ba wanda ya cutu ya azabtu kamar makiyayan, domin su ne suke da shanu, su aka sashe shanu, kuma su ne aka fi yawancin zalunta. Sannan kuma wani wuri ni kaina naje nan Millennium City, ga kaburukan kakannin su ma wai kawai a waye gari kawai, sai wani ya zo da takarda ce ni developer an bani, wallahi ba daya ba biyu ba, anya zamfara, anya katsina, anya bunna shi, inda ma yake zaune bai tsira ba, a kore shi a ba wani. Sai an ga zai development, a ba su bana su ma, ba suna shanu ba, ce ku kawo shanu ku yi ku karbi land ku yi abun. To cuta ne.
To idan muka duba matsalan nan da take faruwa, tamkar ta faru ne, matsalar ta faru ne da gwamnati, sai kuma gashi yanzu dai a ce al'umma kuma talakawan su ne suke cutuwa. To a ganin ka me ya kawo wannan?
To dama ai kamar yadda Allah ya ce mana wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Ku ji tsoron fitnan da ba wanda suka yi laifin kadai za ta shafa ba, irin shi ne kenan yanzu, da wanda yayi da wanda bai yi, duk al'umma shiga ciki, ba gwamnatin ba, ba talakan ba, ba kowa ya zauna cikin dardar ya bai san yanda makomashi za ta kasance ba. Irin fitnan da ake tura ake tsoro kenan. Wannan wallahi sakaci ne na hukumomin da shine ko wannan ta zo ta ƙara kai, sai ta ƙara caba ma gambo uka. Ruwan ta zo ta tsaya a kira mutanen nan a yi koyar da su, a rungume su, a yaƙa, sai ta ce a sayo jiragen sama, a sayo kaza, aka kashe trillion kuɗi fa yaƙansu, kuma mutanen da ke aka ba kuɗin kowa ya samu garabasa.
Mun gode doctor. Makon gobe Allah ya kai mu za mu kawo ƙarshen zantawar. Alhaji Ahmad Ibrahim Lawo, tsohon director ne na gwamnatin tarayyar Najeriya, wanda ya aiki har fadar Aso Rock, ya duba tarihin yadda lamura suke shekaru 60-70 baya da yadda suka sauya a halin yanzu.
Tambaya ce mai muhimmanci kuma mai nauyin jawabi, sabili da ba abu ne da ya taho dare ɗaya ba, abu ne da yake da dogon tarihi. Amma yanayi na zamani ya sa mutane ba su damu da su yi bincike su gano ainihin ko asalin me ya jawo wannan lamarin ba. Muka duba wani mutumin Najeriya da yake da shekara 50 zuwa sama zai yadda cewa akwai lamura na dama na zamantakewan dan adam a arewacin Najeriya da ya sukurkuce ko za mu ce ya lalace. Misali, da farko muna da sarakunanmu na gargajiya, wanda tushen su tun kafin jihadin Shehu Usman Danfodio. To jihadin Danfodio yazo ya jaddada ya kara musu muhimmanci da daukaka da muhibba. To suna rike da kowane sarki yana rike da daular shi kafin zuwan Turawa. To ana wannan zamantakewan abubuwa na tafe yadda ya kamata. Rashin tsaro ba san shi ba a lokacin, sabili da duk wani da ka sani ya shigo daula ko gunduma ko yankin kasan hakimi ko dagaci da ka samu an san da tahowan shi, mai anguwa zai gayyace shi ya ji daga ina yake, me ya sana'an shi, me yasa ya zo wannan garin da sauransu. To wannan shine matakin farko na jaddada ko cancance tsaro. To wannan abin ya fara tabarbarewa, mu dauka daga alif 976. A wannan lokacin ne tsoffin yan siyasan mu na da, duk da cewa gargashin mulkin soja ne, da aka kawo maganan juyin juya hali na sarautun gargajiya da kuma kyautata kananan hukumomi a yadda suka fada ko suka tsara. Abinda nake magana a kai yanzu shine 1976 local government reforms, wanda aka yi shi a gargashin kwamiti na musamman da gwamnatin tarayya na lokacin ta nada a gargashin jagorancin marigayi sarkin musulmi Alhaji Ibrahim Dasuki. To wannan local government reform da aka yi 1976, wanda shi ya kakkabe galibin karfin sarakunanmu, aka tsame karfin su aka dora wa sabuwar local government council, dauke wannan karfin na ikon gudanar da mulki daga hannun sarakuna aka mayarwa karamar hukumar mulki. To daga lokacin in aka lura, abubuwa suka fara komawa baya dangane da tsarin tsaro a kasar nan. Yadda da sarakunan mu da hakiman su da dakatan su da yan sanda, abinan yan doka
ba ma yan sanda ba,
yan doka, don lokacin da yan doka da gidan yari duka gargashin sarki suke.
Kushin sama har yanzu suke kusa da gidajen sarakuna ne.
In ka duba duk inda kaga fadan sarki, zaka samu akwai kotu kusa da fadan, akwai kuma gidan yari shi ma a gefe guda, sannan akwai ginin da ake cewa central office, duka zaka samu suna nan ne daura da gidan sarki, daura da fada. To wannan canji da aka kawo a hankali a hankali yana ya kawo tabarbarewan yanayin ko tsarin tsaro a arewacin Najeriya. Wannan fanni guda kenan. Tunda an kakkabe abin daga hannun sarki ko hakimi ko dagaci, an mayarwa wanda shi dama bai gaji abin ba, kuma yayi yunkuri ne ya taho don me ya zai samu a ciki. Shi bai zo don yayi aiki wa al'umma ba ko yayi aiki wa jama'a ba, a'a, abin da yake hanga walwala da da sarakuna da makarrabansu suke ciki din nan, an dauke an kawo musu yanzu. Don haka su ma sun zo ne su samu abin da za su samu su yi bushashan su. Akwai wani incident abin nan, wani abu da ya taba faruwa a Adamawa, ba na so in kawo cikakken bayani, inda wani irin wayannan zababbun wakilan aka je cocktail da Hausance shi ne zance da liyafa ne ko yawa,
bari ma mu sai da zaka gane aka je wani party.
Yawa, aka zo ana cudanya da sarakuna din da zababbun wakilai da sauransu, sai ya zo wucewa ya hada kafada da wani basarake. To wani dan uwan shi da shi har a lokacin yana ganin muhimmancin basarake, ne yace kai wane ka san abin da kai, yace menene, yace ai ka zo wucewa ka gogi kafadan wannan basarake. Sai yace to menene, da doki ke cin ciyawa, yanzu kuma yanayi ya canja, ciyawa ke cin doki. To kaga wannan irin tunani ya nuna kenan ba mai da hukuma komai ba, ana gani an ci gaba an samu yancin kai.
Za mu dakata a nan sai makon gobe in Allah ya kai mu. A madadin muryar Amurka da Hawa Umar, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.